أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci kowa da komai, ya ba mu lahiya, ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa na aƙidar musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ba mu ikon samun fahimta mai kyawo da kuma samun damar amfani da ita don samun nasara a cikin wannan duniya ɗin gajera wadda ke makarewa. Kuma da samun nasara a gobe ranar kiyama wadda take rana ko kuma mu ce lokaci madawwami. Muna fatan Allah subhanahu wata'ala da ya karɓi addu'o'inmu a kowane lokaci da muke yi ya karɓi ibadunmu baki ɗaya bi iznillah. Yau idan ban manta ba mun yi alƙawari za mu yi bayani kan abin da ya shahi abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ko kuma da magana ta 'yan falsafa da suke cewa wajibul wujud. Mun kawo wannan kalmomin damun kamar irin nasu wajibul wujud, mumkinul wujud, illa, ma'lul, maudu, mahmul. Saboda dan nan gaba idan muka kawo su cikin karatunmu, cikin wannan darussa namu, ya kasance wanda ke sauraron mu kuma yana kallon mu yana fahimtar lalle-lalle ina ne muka dosa kuma mu yi ma'anarsu ba tare da mun tsaya mun sake ɗauko bayanansu ba. To a yau darasin da muka zo da shi shine za mu yi bayani kan abubuwan da wajibul wujud kenan Allah subhanahu wa ta'ala yake ɓanta da su. Saɓanin sauran halittu su ne mumkinul wujud. Yana daga cikin abubuwan da wajibul wujud yake ɓanta da su, nashi ne su kaɗai, ba a samu wata halitta da shi, kenan mumkinul wujud bai musharaka da shi cikin waɗannan abubuwan, shi ne shi illa ce ko mu ce dalili ne mai ba kowa, shi yayi kowa kuma shi ke ba kowa. Saboda mu ƙara gane wannan bayani da kyau, za mu zo da wani misali wanda mafi yawa a wurarenmu ana gane irin wannan misalan, ko kuma mu ce shi mai baba da misalin kenan an ma shi gane misalin, saboda kenan ya falfado tunanin mutane su gane. Shi yasa a irin nan wurin muke zuwa da irin wannan misalan. Misali shi ne, yanzu idan ka ɗauka kana so ka yi wata shuka, wake ne kake son ka shuka ko hatsi ne ko abin da ya kama da wannan, kaga zaka buƙaci ita wannan ƙwayar hatsi ɗin ko ta wake, kana buƙatar hilin da zaka yin gona, zaka yin noma wanda ake ce ma gona kenan, kana buƙatar taki, kana buƙatar gyara wannan ƙasa ɗin da wannan taki ɗin, kai da kanka ana buƙatar ya kasance ka san yaya ake tahiyar da noma, don ba haka kawai babu tsari babu wata masaniya game da harkar noma ka zo ka ce za ka yi noma. Kana buƙatar ruwan sama saboda ba yiwuwa ka zo ka yi shuka lokacin damina bai yi ba, ko kuma lokacin damina ya babu ruwa yaya shuka za ta yi. Ana buƙatar har iska ma, wanda ita wannan shuka wanda za ka shuka tana buƙatar iska. A wannan misalin da muka kawo, mutane suna iya gane cewa duk waɗannan abubuwan su ne ake ce ma wai dalilai. Dalilai ne wanda da su ne ake iya haɗa shuka. Kenan in babu wannan dalilan su ne ake ce ma wai illoli. Duka su wannan illoli ne. To shin tambaya, shi wajibul wujud wace irin illa ce game da sauran halittu mumkinul wujud? Wace irin illa ce shi? A nan wurin abin da zamu iya ganewa shine wajibul wujud ya keɓanta, kamar da muka ce, da wa'annan abubuwa ayyuka da yake yi. Amma ina ake gane wajibul wujud na haƙiƙa? Shine in muka san illoli daban-daban wanda ke da kai, kuma mu yi ƙoƙari mu hidda shi wajibul wujud Allah kenan wata illa ce. Shi wata illa ce. A nan wurin kenan muke son mu kawo nau'i-nau'i na illoli. Don mu gane, an kasa malamai sun zo da bayanin kashi kamar iri biyu na illoli. A nan wurin suke cewa, kashi na farko muna da iri biyu na illa, kenan dalili wanda za mu yi cikin dalilai, kamar yanzu misalin da muka kawo na harkar noma. A nan wurin mutum yana iya fahimtar ruwa illa ce, shi ne muke cewa dalili don shuka ta hito. Haka nan mai noma, ana buƙatar wanda zai zo ya noma ɗin, wanda yake ilimi kan harkar noma. Haka nan taki, haka nan sauransu, kamar yadda muka bada misali, wannan suna ce masu illoli. To, yanzu idan ka riƙe wa'annan illoli ne, mu dawo yanzu ka ƙara gane wasu illoli. Yanzu ka ɗauki mai sassaƙa itace, mai gyaran katako, wanda yake yin kujeru, ya yi duk abubuwa nau'i-nau'i na harkar katako. Shi wannan wace irin illa ake ce mashi? Wani irin dalili ne na samar da wurin zama, wurin karatu da sauransu, ƙere-ƙere dai wanda mai harkar katako yake yi. Shi ne suke ce ma wai illa ce wannan mai shirya abu, mai hayya abin tana gyara shi. Shi ne matsayin shi a cikin illoli wanda muke kenan. Wannan mun fahimci wata illa wadda a cikin rayuwar duniya muke rayuwa da su. Kenan na ɗaya illa ta farko ita ce wannan. Illa mai shirya abubuwa. Kamar mutumin da zai zo misali yana shirya wasu abubuwa, ba kawai ma misali na harkar katako ba. Ba ɗauka cewa mai ƙera motoci ne, ko motuna ne, ko kekuna ne, mai ƙera gidaje ne, yana hayya a wannan abin ne. Ga su nan dai illoli gare mu da irin waɗannan illolin. Kenan su ne illa wadda take shiryawa. To akwai kuma wata illa wadda ita ta haƙiƙa ce. Me yasa suke ce mata illa ta haƙiƙa? Wai saboda ita wannan illa ɗin ba ta rabuwa da abin da ta yi. Saɓanin wannan misalin da muka kawo, mai gyaran katako idan ya gyara abin hawa ne, abin zama ne, shi kenan ba ruwan shi da wannan kuma abin da ya ƙera ɗin, ya ma saida shi. Haka nan mai gini, idan ka zo ka ɗauke shi, zai zo ya shirya maka gini, gida mai kyau, ya ƙare ka biya shi, shi ne dalilin wannan gidan. Da in babu wanda ya san gini, ba yi wa a yi gini, to shi ne illa ko dalili na yin wannan ginin. Bayan ya ƙare shi kenan, an sallame shi ya tafi. Ka ga bai da alaƙa yanzu da kuma abin da ya yi, ya riga ya ƙare ya tafi shi. Kuma ko ma ya mutu, wannan abin zai ci gaba da rayuwa. Saɓanin illa ta haƙiƙa, suna cewa illa ta haƙiƙa ita illa ba ta rabuwa da abin da ta yi, kullum suna tare. Ita ke kula da abin, ba wai kawai bayan ta yi shi ba shi kenan ta haita. Shi yasa ake cewa ita ce kamar Allah subhanahu wa ta'ala. Bayan ya yi duk halittu kuma yana nan tare da su, shi ke kula da su, saboda ko da daidai da daƙiƙa guda ba za a samu na yankewa alaƙa tsakaninsu ba. Don saboda ana samun yankewa alaƙa, shi kenan za a rasa wannan ma'lul din ma'ana wannan mumkinin wujud halittar da Allah yayi kaga yanzu kenan mun fahimci illa ko dalili guda biyu na daga cikin illoli wanda muke tare da su sai kuma wani bangare na biyu na kashin illoli na dalilai kenan wanda zamu iya sani shine akwai illa wanda ake ce ma wai illa wadda ana iya ta yanke wata illa kuma ba yiwuwa ta yanke wata illa tana rabuwa ana iya yanke ta shine kaman galihaz in mun fahimci wancan bayanin da muka yi wannan ma muna gane shi ba tare da wata matsala ba shine suke cewa wai akwai kenan illar da tana iya ta yanke daga ma'lul shikenan kuma ba wani bukata da ita shikenan an kare akwai kuma illa wadda ana bukatuwa da ita sannan suka ce akwai illa wadda take misalinta kamar rai ne ko nafsi ne na mutum halitta ta mutum da ilimin da yake tare da shi suna cewa shi rai na mutum ko nafsi na mutum yana tare da ilimi abubuwan da duk yake samu na sani yau da gobe zaka yana tare da shi kuma baka iya raba shi da wannan abin kace ga ilimi daban shi daban sai dai suna cewa anan rai yana rabuwa da mutum shikenan yana tafiya da ilimin dan babu wanda aka gani ya mutu yau ya tahi ya bar ilimin nan wurin tare da mutane yana amfani da mutane sai dai ya bar wasu abubuwa da yana ilimi amma ba ilimin ba da kanshi zai tafi da ilimin shi ne na'am in yayi rubutu ya bar wasu abubuwa wanda ya rubuta na ilimi suna nan amma ba wai shine ainihin ilimin ba wannan ɗaya daga cikin alamomi ne na ilimin da ya bari to suna cewa kenan kamar yadda rai take da duk abin da ta sani ita rai ita ce illa tana samun ilimi tana aiki cikin samun ilimi tana aiki cikin samun ilimi amma bayan ta samu ilimin ana iya raba ta da wannan ilimin bai yiwa ko mutuwa mutun yi zai ce da wannan ilimin ne suka ce san bai rabuwa da wannan ma'lul din da yake tare da shi kaga wannan wani nau'i ne shi ma na sanin illoli yanzu bayan mun fahimci wannan cewa ga irin illoli wanda muka yi bayani muka yi ishara kansu to shi Allah subhanahu wa ta'ala wace irin illa ce wani irin dalili ne wani irin abu abin da yake samar da abubuwa ne shine suka ce mu sani da kyau kuma mu rike da kyau cewa wajibul wujud shi illa ce wadda ta hakika ce mun yi bayani meye ta hakika wanda mun ce in babu shi babu ma'lul dole tare yake da ma'lul sannan suka ce kuma kamar rai ne ko nafsi din mutum ne wanda ta samu ilimin da ta samu tana mutuwa wannan nafsi din tana tafiya da ilimin ta wanda alama ce ta cewa ba su rabuwa har abada to shi wujud da shi da abubuwan da ya halitta ba su rabuwa har abada sai dai sabanin rai kamar da muka ce tana iya tazo ta mutu amma Allah subhanahu wataala shi bai da ƙarshe bai ƙarewa kenan shi yasa ma suka ce anan wurin mu sani mumkinul wujud kamar yadda wajibul wujud bai ƙarewa haka ne mumkinul wujud wai ba wai dan mutu ya mutu ba wannan yake nuna wai shikenan har abada ya ƙare ya lalace har ma wasu zanki fassara cewa shikenan ba za a tara shi ranar kiyama ba lalle yana tare da wanda ya halice shi ko a cikin kabari yake ko lokacin da za a tada shi duk inda yake Allah na tare da shi wajibul wujud kullun yana tare da mumkinul wujud ba sa rabuwa wannan a takaice abinda muke iya ganewa abinda ya shahi illoli kenan ko dalilai wanda daga ciki muke gane wajibul wujud menene shi zamu dakata anan sai kuma darasi na gaba idan Allah subhanahu wataala ya kai mu وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين